Hai jendela Bahasa Perniba.
Girma gwamna da mutum sarkin Kano kansa ba hade yake ba akwai sabani ba za ga alheri ba amma yanzu duk mutumin da iga wannan ziyara zai samu nutsuwa domin zai san cewa an sa dan bana neman alheri
ai harka ce ta me zazzabi daban me shan magani daban kaga ku dole ne likita ta ganin me jinyar nan bai warke ba tunda aka tashi kaga an yi hukunci akan zaben tara ga wata kuma ka taba cin inda aka ce gashi za a yi hukunci a ce in an yi hukuncin an ga da gyara a gyara
Musa Ilyas nan shine mutumin da yake kai mutane gidan radio sai ya ce sunansa kaza na fita daga jam'iyyar nan na koma tsarin APC na bar konkwasiya wannan ba zai karye guyuwar mutanen mu ba tunda aka hana mu zabe babu wani dan konkwasiya da yake a matakin mazaba wanda ya rabu da mu saboda mun rasa zabe
wadannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalana wannan lokaci Mai sauraro assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanku da wannan lokaci kana kuma sanninmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama motar naki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa yan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jagoranci majalisar zartarwa domin tattauna muhimman batutuwa da rahotanni suka nuna cewa suna da alaka da kasafin kuɗi da shugaban zai zirci gamayyar zauren majalisun dokokin kasar nan domin bayyana musu yadda kasafin kuɗin shekarar 2020 zai kasance. A wancan makon da ya gabata ne dai shugaba Buhari ya aika da wasika zuwa majalisar dattawa kan kasafin kuɗin da yake saka rai zai laƙume kimanin kuɗi trillion 10. A yau ne dai shugaba Buhari ya kaddamar da taron tattalin arziki karo na 25 wanda zai kalubalanci shugabannin hukumomin gwamnati da kuma masu zaman kansu domin kawo gudunmawa wajen fitar da Najeriya daga halin matsin tattalin arziki da take ciki da kuma tabbatar da tsarin ci gaba mai dorewa. A zaman na yau na majalisar zartarwa da shugaba Buhari ya jagoranta ya samu halartar mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo da sakataren gwamnati Boss Mustapha sai kuma shugaban ma'aikatan fadarar gwamnatin tarayya Abba Kyari da shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya Folosa Adeyemi Esan da kuma ministocin tarayyar Najeriya waɗanda su ma sun halarci zaman rahotanni sun bayyana cewa ministan Sufuri Hadi Sirika ya gabatar da jawabi na musamman a yayin zaman da shugaban kasa ya jagoranta batun tattalin arziki dai na daya daga cikin abin da shugaba Buhari ya bayyana cewa na daga cikin abubuwan da taron zai mayar da kai a kansu wanda kuma a cikin sa akwai batun tabbatar da hanyoyin samar da ayyukan yi ta hanyar bunkasa noma sai kuma yin kayan more rayuwa tare da inganta ilimin fasaha da kuma inganta masana'antu sai kuma sauran batutuwa masu muhimmanci da su ne za su zama jagaba a zaman da za a yi sai dai shugaba Buhari ya ce duk da wannan tasiri da zaman zai mayar da kai amma shi ya fi so a ce duk abin da za a samu matsaya a kansa ya zama bisa tsarin nan na Made in Nigeria wato dai duk wani abu da za a gani a Nigeria ya zamanto a cikin gida aka yi shi maimakon a ce kowane lokaci ana shigo da kaya Nigeria ne wato dai ana ci gaba da bunkasa tattalin arzikin wasu kasashen a daidai lokacin da kuma ake murkushe na gida Nigeria sai dai wasu masana na ganin duk da cewa wannan tsari ne mai kyau amma matukar dai gwamnati bata bujiro da tsari mai kyau ba hakan ba lalle ya tabbata ba ana wannan gaba ce dai a daidai wannan lokaci da Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar wutar lantarki wacce kuma da ita ce masana'antu za su tashi hatta kai ga ana iya yin kaya na gida kamar yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ke da wancan buri la'akari da yadda wannan burin na shugaban kasa ke da muhimmanci musamman ma ga ci gaban tattalin arzikin kasar nan wannan ta sa muka tuntubi Dr. Abdulsalam Muhammad Kani masani kan tattalin arziki ko ya yake ganin cikar wancan buri na shugaba Buhari
to anan wajen ka kalla mu ganganu ne guda biyu na dai farko wannan tsari ne mai matukar muhimmanci da a ce zai tabbata domin akalla na farko zai taimaka a samawa miliyoyi miliyoyin 'yan Najeriya aikin yi. Kaga ta nan talauci da rashin aikin yi zai rabu a Najeriya. Na biyu, ita kanta gwamnati din kudaden shigarta za su bunkasa ta wannan bangaren. Sannan na uku, zai ba mu damar abin da ake cewa export promotion. Zai zama maimakon mu rika shigo da kaya, wannan wata dama ce da za mu rika fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje. Sannan in ka kalla wannan abin ya tabbata, to za mu toshe wannan kafa ta shigo mana da haramtattun kayayyaki da kayayyakin da ba su da daraja, abinda a turanci akan kira da harmful ko kuma substandard commodities da ake shigo mana da su Najeriya. Kuma a ƙarshe, idan wannan tsarin ya tabbata, zai bunƙasa mana tsaro a cikin Najeriya. To sai dai idan ka kalli ƙalubale da ke tattare da shirin, to za ka iya cewa abu ne mai wuya gurguwa da auren nesa. Na dai farko, in ka kalla wannan tsarin ba zai yiwu a iya cin masa ba a cikin wa'adin shekara uku da shugaban ƙasa yake da shi. Sai dai kawai a dora dan ba, domin ka kalli Najeriya ba mu da wadatar wutar lantarki da kamfanin nuwa da masana'antu wanda su ne za su taimaka wajen samar da waɗannan kayayyakin da ake bukata. Idan ka ɗauki abin da ya shafi sufuri, ba mu da wadatar hanyoyi. In ka ɗauki abin da ya shafi infrastructure da ake faɗa, za ka ga ba mu da su a Najeriya. Sannan idan ka ɗauki su kansu masu masana'antu da kamfanunnuwa da makamantansu, ba su da wadatattun kuɗaɗe da suke bukata domin wajen gudanar da ko tafiyar da kamfanunnuwan nasu da masana'antun nasu. Sannan idan ka kalla mu kanmu 'yan Najeriya ɗin, ba mu da wannan ɗabi'ar ta yin amfani da kayayyakin da aka yi a Najeriya. Kaga ana lalle akwai buƙatar, in har wannan abun ya tabbata, to ya kamata a ga izina daga kan shugaban ƙasa, gwamnoni, 'yan majalisu, ministoci, kwamishinoni, ya zamanto su a kan kansu mu fara ganin koyi a tare da su na yin amfani da kayayyaki da aka yi su a cikin gida Najeriya.
Dr. Abdulsalam Muhammad Kani kenan masani akan tattalin arzikin Najeriya. Tun bayan da hakurar siyasa ta murtuke a nan Kano, al'amura kuma suka saba kamanni, musamman ma a gabar da ake ganin wasu na shiga tsakanin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu, ake ta samun cikkumur da wacce har ta kai ga al'ummar Kano sun fara kosawa da yadda masu baki da kunu ke cin karansu babu babbaka wajen shiga tsakanin jagororin biyu. Sai dai ga dukkanin alamu dan barwar ta zo ƙarshe, musamman ma da a wannan rana gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tashi ta kanasta Kano, ya kai ziyara ga mai martaba sarkin Kano a gidansa da ke babban birnin tarayya Abuja, wanda hakan ke nuna an dinke duk wata baraka tsakanin jagororin biyu. Bashir Hayatu Jantile Ifsa akan wannan batu ya nuna jin dadinsa.
Wannan ziyara da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kai mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi Salimi a masaukin sa Abuja, abu ne na duk mutumin da yake so a zauna lafiya da neman ci gaba yi murna, domin abu ne da ake neman sa ruwa a jallo akai taduwa. Saboda haka addu'a ta yi tasiri, gashi Ubangiji Allah ya hada su.
Yanzu dai ana tunanin wancan rashin gamuci ya kau.
Ta gani ya koriji abinda ake san ma a hada ya haduwa, masifu ta saba daban ne ma daban. Ita gwamnati bata zama bata cikin kwanciyar hankali, masarauta bata cikin kwanciyar hankali. Mai girma gwamna kullun tunanin sa ya zai yi, mai tuba sarkin Kano kullun tunanin sa ya za a yi. Wa'annan giwaye guda biyu duk sanda giwa suke rigima da zaki, to ciya shi take shan wahala. Idan gwamnati da masarauta ta jihar Kano ba nutsuwa, to wallahi 'yan Kano ba abin da su gani. In mai girma gwamna da mai tuba sarkin Kano kansa ba haɗe yake ba, akwai sabani, ba za a ga alheri ba. Amma yanzu duk mutumin da ya ga wannan ziyara zai samu nutsuwa, domin zai san cewa an sa dan bana neman alheri. A wasa uku, mai girma gwamna sai karfe 2 dare ba masauki sarkin Kano. Wannan abin alfahari ne, abin murna, abin farin ciki, domin shedan da suke tsakani ko na mutane ne ko kuma na zahiri, Allah ya maganin su. Domin da akwai sa tsakani, amma yanzu shi da shi suka zauna suka feke suka gaya juna abin da yake na gaskiya, aka samu mahalaha. Domin in suna zaune lafiya su biyu, da Kano da al'ummata da arzikin Kano ina zaune lafiya, idan kuma ha zaune lafiya, to Kano ta zaune lafiya da al'ummata. Saboda haka duk wanda yake ko dan kasuwa ko dan siyasa ko mai aikacin gwamnati yana da alaka da wayannan mutanen. Idan baka tare sarkin Kano ka tare da gwamna, to da kaga ana so a mai da mutane munafakai ma na dole. Amma hada kansu da ziyarar da mai girma gwamna yake, wannan abu ne nuna wa mutane cewa Ubangiji Allah ya kawo karshen abu, an samu addu'a. Fatan mu su ci gaba da tattaunawa da zumunci da girmama junansu, domin in suka zauna lafiya, Kano ta zauna lafiya, arzikin Kano ya zauna lafiya.
Wato dai hakan zai iya haifar da Kano ci gaba sosai.
Wannan ai ba ma sai an faɗa ba, domin duk mai hankali rigimar su wallahi rashin lafiya ce zazzabi ne karo tana cikin zazzabi amma yanzu alhamdulillah an sami kafilar din kuma irin nakas
Bashir Hayatu Jantile kenan na cibiyar nan ta Ipsa sai dai hatta akan batutuwa na siyasa dake garawa a nan Kano musamman ma dangane da hukuncin nan da kotun sauraron korafe-korafen zabe ta yi akan wannan Bashir sanata na kungiyar nan ta kwankwasa kawai ya shigo wannan fili yana mai hakurkutar da magoya baya sannan ya tabbatar musu da cewa sun dauka kara kuma za su yi nasara
hakika wannan gwamnatin di ta kafa mummunan tarihin da ba za mu mance da ita ba a jihar Kano saboda tunda muke ba mu taba gani inda aka zo aka kwaci mulki ta karfin tsiya aka kidamka shi ga al'umma suka zaba ba sai wannan karan saboda a lokacin marigayi Abubakar Rimi Allah ya gafarta masa ya fadi zabe ya mika salin alin a lokacin jagora Imamu Kwankwaso radiyallahu ta'ala anhu ya fadi zabe ya mika Malam Ibrahim Shekarau ba tare da an samu tangarda ba a lokacin Malam Ibrahim Shekarau da ya gama gwamnati ya tsaye da takai jagora Imamu Kwankwaso radiyallahu ta'ala anhu ya kada shi zabe suka mika mana mulki salin alin ana murna ana shewa aka zauna lafiya ciki lafiya baka lafiya amma sai gashi a wannan karan mun kayar da su zabe amma ta karfi
karfa kamanta sanata ku riga kun kalubalanci wannan zaben a gaban kotu kuma kotu ta riga ta tabbatar da shi gwamnatin nan wannan kujera ta sa
a'a ai kotu hawa uku ce da haka matattakala mai guda uku in an taka ta farko an yi nasara ai sai an je ta karshe sannan za kai kira kanka a matsayin wanda kake kaci zabe da haka wannan abin yanzu aka fara shari'a kotun farko ta basu amma za mu nema a kotu ta biyu kuma muna ci gaba da nema a wajen Allah saboda al'umma mu suka arawa dama dan mu mulke su saboda mutanen Kano sun ci alwashi ba za su sake a kare musu gashin kuma ba irin wacce aka shekara 4 ana yi musu a jihar Kano kuma saboda ba su da farin jini kana kallo fa da aka ba su zaben amma sun kasa fitowa su murna wanda tun daga ranar Laraba jihar Kano yadda ka san makoki haka ake duk inda ka zaga an yi tagumi ana yi wa juna alhini
wanda irin wannan shewar da aka dinga yi jihar Kano ta dauki sabon layi ana ta murna duk baga irin wannan shewar da aka dinga
ai cikar Kano da batsewar ta babu wanda ka ga yana murna sai ɗan kankajere ɗan neman gindin zama ɗan ajima a tuna da mu waɗanda za su rinka bude kasuwar cin jarfin jagora dan a ba su mukami to da haka muna gaya musu cewar jagora yayi tsararo domin kwankwaso ne ake tabawa a samu kuɗi ko a samu mukami kuma wanda yake inkarin hakan ya saurara a satin nan za a ji gaba ɗaya ana atilaran siyasa kan jagora saboda a ba su mukami kuma kana kallo fa saboda ba su da magoya baya sai a titi suke ganin mutane su kai su gidajen rediyo Musa Ilyas nan shine mutumin da yake kai mutane gidan rediyo sai ya ce sunansa kaza sunana wane wane na fita daga jam'iyyar nan na koma tsarin APC na bar kwankwasiya wannan ba zai karye gwiwar mutanen mu ba tunda aka hana mu zabe babu wani dan kwankwasiya da yake a matakin mazaba ko karamar hukuma ko a state level wanda yake fitacce ma'arufi wanda ya rabu da mu saboda mun rasa zabe da haka wannan abin da kake kana debo yara kana kai su gidajen rediyo suna cewa sun bar kwankwasiya sun koma Gandujiya hakan ba zai lalata tafiyar ba saboda kwankwasiya da shan Allah ne
Bashir sanata kenan na kungiyar nan ta kwankwasa kawai sanata ne daga bangaren waɗanda suke ci gaba da taya murna ga gwamnati ke ci gaba da kwararowa domin cika wannan aiki nasu a wannan gaba dai mun ji honorable Nasir Abdullahi Dutsen Amare dan majalisar jiha mai kyautar karamar hukumar Karaye na taya gwamnan Kano murna
a madadin al'ummar karamar hukumar Karaye musamman yan jam'iyyar ABC muna taya mai girma gwamnan jihar Kano murnan samun nasarar wannan zabe Dr. Abdullahi Umar Gandujo ya fara kadimul Islam da mataimakinsa Dr. Nasir Yusuf Gawuna bisa nasarar da aka samu a kotu muna fatan alkhairi Allah ya sa wannan nasara ta zama alkhairi ga al'ummar jihar Kano baki daya Allah ya bashi iko da kwarin gwiwa na ci gaba da ayyukan alkhairi da ya yi a wancan shekara hudu zangonsa na farko da wannan zango na biyu Allah ya bashi ikon aiwatar da abubuwan alkhairi da suka fi na wancan zangon
wannan rabu da kana ganin jam'iyyar PDP za su dauka kara zuwa kotun gaba wannan daukaka kara ba zai kawo muku barazana ga jam'iyyar ku ta APC ba a wannan takaddama da ake yi ta kujerar gwamnatin jihar Kano
ko da yaushe wannan nasara ta mu ce Allah da ikon sa ya ba mu nasara a zabe ya kuma ba mu nasara a kotu haka ma in sun je Kaduna haka Allah zai kara ba mu nasara saboda duba da rashin yarda da kaddara da suka yi na ubangiji saboda shi in Allah ya yi ikon sa to ka hakura kuma Kano suna ba wannan gwamnatin tamu suna goya mata baya saboda duba da ilimi shi kansa da aka zo aka kara kaddamar da shi kyauta a jihar Kano banda abubuwan alkhairin da shi mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gandujo ya fara ya zo yi wanda a karan farko ya yi abubuwa na alkhairi wanda talaka ya amfana ga kuma wannan ilimi da aka kaddamar kyauta saboda haka mu a madadin al'ummar karamar hukumar Karaye talakawa da kuma al'ummar jihar Kano wallahi muna miƙa godiyar mai girma gwamnatin jihar Kano wannan ilimi da aka sa kyauta dan duk na san cewa wannan ci gaba ne dan ba abin da yafi wannan
to sai dai bayan waɗannan kala kalamai na Honorable Nasir Abdullahi Dusan Amare daga nan ne muka jiyo Aminu Mai Dawa Fage shi ma ya shigo yana cewa lalle jagoran gwamnatin Kano ya sani cewa karansa ne ka mazaki a wannan shari'a da ake
mun ga tukuici a Kano zamu jira hukunci a Kaduna domin akwai hukunci akwai tukuici to mun ga tukuici a jihar Kano kuma mutanen jihar Kano har yanzu basu sare ba akan ƙuri'unsu da suka zaba Abba Kabir Yusuf
wai dukkanin waɗancan da'awa da kuke ta cewa ba ku yarda da zaben da aka yi ba sai gashi masu sauraro za su iya cewa ba ku da wata ma hujjar da za a iya cewa za ku gamsar da kotun ma
ai harka ce ta mai zazzabi daban mai shan magani daban kaga ku dole ne likita ya ta ganin mai jinyar nan bai warke ba tunda aka tashi kaga an yi hukunci akan zaben 9 ga wata kuma ka tabbatin inda aka ce gashi za a yi hukunci a ce in an yi hukuncin an ga da gyara gyara ai ce ake yi nayi hukunci in baka yadda ba kai appeal shine kai akan daidai da daidai shi yasa muka ce muna godiya da mutanen Kano a cigaba da mana addu'a kuma muna nan muna taya su murnar cin kunamar kwado da ake a jihar Kano cikin gwamnatin jihar Kano din Najeriya ba gwamnatin da suke cin kunamar kwado irin gwamnatin jihar Kano amma wannan abin da aka yi na wannan zaben 2019 mu a kansa muke magana saboda kullum muna jin koken al'umma abubuwan da aka yi kuma muna ganin irin larura-larura da suke samuwan mutane yau da kullum yanzu da gyaran wannan rawun-rawun din da ake yi gwara a ce magunguna ka siyo a asibiti ka laya mutane wai ne kuke laya mutane ana ba gidan maganin sauro ke ba to ai a banza an yi wa da aladin du dan me zaka bada maganin sauro ba baka bada maganin da za a sha na maganin cizon sauro ba
wai ai za a iya cewa aikin ku ne na baya da kuka dauko shine yake dora akai
yau can sauro ya fara cizon mutane da muka yi mulki ma an yi annoban irin wannan kamar ta wannan lokacin da aka yi asibiti ka ga ya zama kamar wajen kirar din kwai inda zaka sa kafa babu ni din nan ni ne ganauni ne jiyau yanzu haka kanwata tana nan sai da muka bada naira 700 aka ba mu gadan
a iya cewa wannan ba abun mamaki bane gani cewa dan jami'ar adawa ne kai
a to da nake jam'iyya adawa a gaban hadari na fado nake adawa a jam'iyya ba jihar Kano aka ce ba kuma ba gwamnatin jihar Kano bane ko ni ba dan gwamnati bane ba ni ma dan jihar Kano ne a gaban gwamnati muke
Aminu Mai Dawa Fage kenan na kwankusiya Muleka jihar Bauchi wacce ita ma a wannan rana kotun sauraron korafe-korafe ta yi hukunci kan batun da dan takarar jam'iyyar APC a zaben da aka yi ya shigar yana mai kalubalantar zaben da aka yi a wannan rana dai kotun ta sauraron korafe-korafe ta tabbatar da cewa gwamnan jihar da ya takarar gwamna a jam'iyyar PDP Bala Muhammad shine mutumin da ya lashe zabe shi lokacin da kotu take yanke wannan hukunci kotun ta tabbatar da cewa dan takarar gwamna a jam'iyyar APC Muhammad Abubakar ya gaza gabatar da wata hujja da ta tabbatar da cewa shi ya ci zabe a lokacin da kotun take yanke hukunci kotun ta yi watsi da shaidu 27 cikin shaidu 33 da mai kara ya kawo
gendala ba shiga birni ba
kafin mi sallama shirin hangen dala na mika sakon ta'aziyya ga Hajiya Rabi Shehu Sharada wacce ta rashin mahaifinta da fatan Allah ya ji kansa ya kuma bada hakurin jure wannan rashi Amana din Abdulkadir Yusuf Garzo da kuma Ahmad Rabiu Jain sai kuma Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim ya kasa da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum